أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da saduwa a wannan rana mai albarka da muka sake haduwa domin ci gaba da karatun mu a tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan ita ce shine zaman mu na 10 shine wannan shine zaman mu na 20 a cikin wannan darasi mai albarka na bana sannan kuma yau muna ranar 17 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam wasu zuriri da 18 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya jiya mun tsaya cikin suratul ma'ida kan aya ta 77 yau kuma insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 78 zuwa abin da ya tsawo ala ramma bismillah
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين الراحمون ارحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أشكو أن آية من درجة باين يا غرغتي بنو إسرائيل وأهل الكتاب أكن للي سبجي yin zurfafawa a cikin addininsu saboda irin abin da waɗanda su gabace su suka yi sun zurfafa a cikin addinin kuma ta wannan sanadiyar sun ɓata kuma sun ɓatar da waɗansu da sai Allah ya gargaɗe su waɗannan ahlul kitabi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sannan kuma sai ya kawo musu misali ya ce musu lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam lalle an tsinewa waɗannan da suka kafirta daga cikin bani isra'ila bisa harshen annabi Dawuda da kuma annabi Isa ɗan Maryamu. Malamai suka ce wato sun yi taurin kai a zamanin annabi Dawuda alaihi salam Allah ya hana su yin su a ranar Asabar zamanin annabi Dawuda alaihi salam to sai suka yi taurin kai suka ci gaba da yin su da aka sai Allah subhanahu wataala ya tsine musu saboda wannan shi ne suka zama burai a zamanin annabi Isa alaihi salam nan kuma sai suka ce mishi ya kai Isa ɗan Maryam idan har kai ka kasance kai ruhun lahi ne to kai ka roƙa mana Ubangiji mana a saukar mana da wani abinci daga kan wanda za mu riƙa ci sai ce musu ku ji tsoron Allah suka ce a mu ba wani abu muke nufi ba kawai don dai mu gane cewa Allah ya gaskata imaninmu kuma cewa mu zama daga masu ba da shaida akan wannan din شيئا النبي عيسى عليه السلام سيدنا جهنم يا أدعى اللهم ربنا أنزل علينا ما إلت من السماء يا الله كسو كرمنا يا الله يا أبن جيجم كسو كرمنا دوانك أكي لك السماء ونزي زما إيدا لأولنا وآخرنا زما أبن سنشي لكم أمرنا غا نهر كومن نغرشن wa ayatan minka kuma ya zama wata aya ce daga gare ka wata alama ce daga gare ka warzuqna ya Allah ka azurta mu anta khairur raziqin kani abicin mai azurtawa sai ubangiji ya musu gargadi ya ce to ni zan amsa addu'ar ka kuma zan sauka muku da abin da kuke ne amma fa duk wanda ya kaucewa umarni wato yayi butunci daga cikin su hakika lallai zan azabtar da shi da irin azabar da ban taba yi wa wani daga cikin talibai ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yake gargadin sahabban shi cewa su guji yawan yin tambayoyi roƙar abin da bai kamata su roƙa ba ko kuma neman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abu kaza ya zo musu da abu kaza wani Isra'ila suka yi taurin kai aka saukar da wannan abinci da suka ci suka ci to ƙa'idar abincin shi ne duk wanda ke wajen zai ce ya ƙoshi abincin ba zai ƙare ba amma kada mutum ya ajiye wani ya ce sai an jima ya ci iya ƙa'idar kenan kawai to a taurin kai irin nasu sai suka ƙi bin wannan umarni sai suke ɓoyewa ɗin kuwa ta sanadiyar wannan ɓoyewar shi kenan sai annabi Isa alaihi salam ya tsine musu Allah ya tsine musu harshen annabi Isa alaihi salam shi kenan sai aka maida suka zama alhanzir to shi ne nan Ubangiji yake ba wa waɗannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam labari lina lazina kabru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn manar an tsine waɗanda suka kafarta daga banu isra'ila bisa harshen annabi daud alaihi salam da kuma harshen annabi isa dan maryam alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salati wa tamu taslim wannan kuma ya faru ne ta sanadiyar tabawarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mummunar itiqadinsu bisa halittun ubangiji da wato da ƙetar iyakansu da suke akan halittun ubangiji Imam al-Awfi yace Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace lu'inu fi at-Tawrat wal Injil wa fi az-Zabur an tsine musu a cikin at-Tawra da Injila da Zabura har cikin al-Qur'ani ma duk Allah ya tsine musu sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yi bayanin abin da suka ci kasance suna yi din bayan waɗancan abubuwan da na ambata wanda ya janyo musu tsinuwar Allah yace kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah yace sun kasance la yatanahuna ba sa hanuwa ko kuma ba sa hanawa ba sa hana junansu an munkarin fa'aluhu bisa wani mummunan abu wanda shari'a ta hana kuma suke aikata shi Allah ya ce labisa ma kanu yaf'alun wallahi tar da abin da suka kasance suna aikatawa wato abin da suka kasance suna yi shine ɗayan su yakan kasance zai ga dan uwan shi yana aikata wani mummunan abu na sako da kuma haramci bayan ya mishi magana wani ka tsoron Allah ka bar wannan aiki to washi gari ma zai sake ganin shi bai daina aikin ba dai to amma kuma wannan bai hana shi ya yi abota da shi ba bai hana shi ya zauna su ci abinci tare ba bai hana shi su je wajen wani gutare ko kasuwanci ko wani abu dai ko ina dai suna tare alhali kuma ya san cewa wannan dan uwan nashi ko abokin nashi da abin da yake aikatawa a zahiri ba wai a koye ba to dan haka sai Ubangiji da ya tashi sai ya tsine musu baki ɗayansu da masu hanawar da kuma waɗannan masu aikatawa saboda su masu hanawa ta su da kasance hanawa ce ta gaske ba to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayat da cewa lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi yayin da banu isra'ila suka afka cikin saban Allah na hatum ulama'uhum falam yantahu malaman su sun hana su wannan abu da suke na saban Allah amma ba su hanu ba fajalasuhum fi majalisi amma sai suka ce ba da zama tare da su a majalisansu wato wuraren zamansu ko kuma cewa yi wa aswaki muhadda kasuwanninsu suna zama tare da waɗannan masu saɓon Allah ɗin wa wakaluhum kuma suna cin abinci tare da su wa sharabuhum kuma suna shan abin sha tare da su wa daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zukatan junansu akan juna a da sai ya sanya tsayayya da gaba tsakanin junansu wa la'anahum ala lisani daud wa isa ibn maryam kuma Allah ya tsine musu bisa harshen annabi daud da annabi isa ɗan maryam alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salati wa tammu taslim zalika bima asaw kanu ya'tadun wannan ya faru ne saboda sun kasance suna sabawa Allah da kuma yadda suka kasance suna ƙetare iyakokin ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana yana daga kwanci sai ya tashi ya zauna bayan ya karanta wannan aya sai ya ce wa sahabbai la wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da ubangijin da numfashi nake karkashin ikonsa la wallazi nafsi biyadihi ata ta'quruhum ala alhaqi adran yace har sai kun danna ƴan uwanku wato kun danne su akan gaskiya matukar tabbatarwa kun tabbatar da su akan gaskiya Imam Abu Dawud rahimahullah ya rawaito hadisi ta hanyar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala ma dakhala an-nasu ala bani isra'ila kana ar-rajulu yalqa ar-rajulu fa yaqulu ya hadha ittaqillaha wa dhu ma tasna wa innahu la yahillu lak thumma yalqahu min al-ghadi wa la yamna'u dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon fitnar da shiga cikin banu isra'ila wato na kasu da ya shiga cikin su ta dalilin ya kasance mutun yakan hadu da dan uwan shi yana aikata wani abu na sabon Allah sai ya ce mishi wani ka tsoron Allah ka dina amma sai ya hadu da shi wa shi gari alhali bai danna saba wa Allah din ba amma wannan bai hana shi ya ci gaba da zama tare da shi ya ci abinci da shi ya sha abin sha tare da shi kuma ya zauna ya hira da shi ba to fara ma faru zalika yana shi aikata wannan sai ubangiji ya buga zukatan junan su akan juna sannan sai ya tsine musu kaga wannan yana nuna yana tabbatar mana da wani abu guda shine wato irin abubuwan da suke faruwa yanzu a cikin al'umma abubuwa ne wato na kaito irin yanzu yadda za ka ga wato ba wai manyan ba hatta yara abin ya zama babu wani bangare da za ka kalla ka ci san barka za ka ga yanzu saboda tsananin san duniya mutane suna aikata abin da suka ga dama kawai ka san mutum ga abin da yake yi misali sana'a ne iri ɗaya kuke yi da mutum ka sani misali yana tauye mudu ko yana cutar da duk wanda ya zo ya ciniki da shi sai ya cuce shi ka san yana yi kuma watakilma ka ne masa magana ya ƙi ya dina amma kuma duk da haka wannan bai hana in za ku tafi kasuwa ku fita tare da shi ku isa tare kasuwar ba sannan kuma in za ku in kun tashi ku dawo tare da shi ba to kaga wannan zai sa idan Allah ya tashi tsine mishi sai tsino ta shafe ta kai kamar yanzu irin abin da yake faruwa za ka ga yara a gidansu akwai waɗanda iyayensu motsi kaɗan sai uwa da ce wani Allah ya tsine ma kai wani Allah wani ranka ko kuma da ce mishi shege to wannan yaron kaga ya riga ya zama tsinani ya zama daban a cikin yaya ta riga ta kwashe masa albarka tun ta ce mishi shege sannan kuma jimawa kaɗan sai kuma ya shigo cikin sauran yaran unguwa duk irin tarbiyyar da kake ba wa ɗanka in dai ya yi alaƙa da wannan ɗan to ɗanka tarbiyyar shi sai ta watsa sai ka ga ɗanka ya zo yana yin abin da kai ka san ba abin ka ya gani ba ba kuma abin iyayen shi mata ya gani ba a can ya ɗebo saboda ya zauna waje ɗaya ko ya ci abinci tare da ɗan da wasu suke ce mashi shege to kaga wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita a yanzu shi yasa idan Allah ya taimake ka ya zama gidanka yana gefen unguwa ko kana can gefe to ka yi sa'a taimako ne a wannan zamanin da ya zama gidanka yana can gefe ko a cikin wani kwatas ko wani area haka inda babu motsin mutane sosai ya zama dai kana da full control akan iyalanka ƴaƴanka matanka da sauransu to wannan ya fi maka alheri fiye da a ce kana cikin tsakiyar jama'a kwaras ƙwarai da gaske kuma ko gida za ka saya da gidan da yake gefen gari da wanda yake tsakiyar jama'a to gara ka sai na gefen gari na farko za ka fi samun nutsuwa za ka fi samun kwanciyar hankali kuma tarbiyyar iyalanka sai ta fi kyautata yanzu kwanan nan wani abu da na gani wanda ya tada hankali ƙwarai da gaske kuma dole ya tada hankalin duk wani mai hankali musamman ma mutumin da ya kasance shi ma uba ne yaro ne duka ɗan shekara 17 ne ko 18 a Kano ya ɗauki taɓarya ya shiga gidan ƙanwar mahaifiyarshi fa uwa ɗaya uba ɗaya ya shiga sata gidanta ya samu tana bacci da ita da 'ya'yanta guda biyu da yayayye da kuma jariri yana ɗaga taɓaryan nan ya same ta a kaya ya rafka mata ya ƙara rafka mata ya ce sai da ya rafka mata sau uku sai da ya ga kan nan nata ya fashe ya ramutse sosai ta daina ko motsi sannan sai ya koma kan 'ya'ya ya samu mai shekara biyu ya rafke shi ya samu shi ma jaririn ya rafke shi ɗan shekara 17 ne ko 18 tsakanin biyu ne ko 17 da ko 18 yaron ya ci shekarunsa kuma da bakinsa yake mayar da labarin abin da ya kawo shi dama ya zo ne ya saci wayoyi saboda ya ga tana da wayoyi har guda biyu ya zo bayan ya yi wannan aika-aikin kuma abin da zai baka mamaki kuma sai ya shiga har ila yau ya je ya sato wayoyin ya je kuma ya sayar a wannan ranar ya je ya sayar da wayoyin sannan kuma ya ci gaba da harkokin shi har ma ya kama hanya wai zai tafi wani ƙauye ina jin ko ya je ƙauyen ne ma ya dawo sannan shi ne kuma bincike har aka gano shi an kama shi. Wannan abin takeicin ba wai cewa ya an aikata abin ba kadai, a'a, shekarun yaron za ka lura da su. 17 ko 18 yaron da ko shekara 20 bai rufa ba, amma ya san ya kashe mutum dan ya karɓi abin hannun shi. Sannan kuma za ka yi mamaki yanzu wannan zai wahala a ce ba wani abin ya sha ba. Zai wahala ya zama ba wani abin ya sha ba. Domin in mutum ba wani abin ya sha ba, yaron da bai shekara 10 ko shekara 20 ba, ko gani ko wani ne ya aikata wayannan abubuwan, aka ce ya je kalli abin, inda idansa ya ga wayannan abubuwan da idanunsa, to a ranar ba zai iya bacci ba. Wani da alama watakila wani abin ya sha, kuma ba wani abu ne ke tasiri wajen yawan yara masu shaye-shaye din nan ba, illa irin wannan. Za ka ga ɗan wani yana aikata abu, ɗan gidan wani yana shaye-shaye, a matsayinka na kai ma uba ne, kana da ‘ya’ya a unguwar ko a garin, maimakon ka kira shi, in zai yiwu ka kira shi a lokacin ka tsawatar mishi, in ba zai yiwu ba ka ce mishi wani ina neman ka, ya zo ya same ka har gida, ka kyautata mishi, kai mishi nasiha, ka ɗan ji in yana da wasu buƙatu ko kuɗin makaranta ne ba a biya mishi, shi yasa bai koma makaranta ba, ya tsaya yana biye wa yara masu shaye-shaye, ka ɗan biya mar kuɗin makaranta zai koma. In almajiri ne a gudun makaranta ya yi ko wani abu, ka taimaka a mai da shi, in ma uban ne bai da damar mai da shi ɗin, kai ka kawo wani abu na tallafi ka ba shi, ko ka kuma sa uban a gaba lallai ya raka shi, inda ɗan wani abu ma ka ba shi ya ba wa malamin da dai sauransu. To duk wannan abubuwan ba ma yi, mun koma yanzu kowa kawai iya 'ya'yan shi ne 'ya'yan shi. Kowa kawai iya 'ya'yan shi ne 'ya'yan shi, 'ya'yan unguwa, 'ya'yan mutanen unguwa ba 'ya'yanka ba ne. To wannan shi ne babban haɗarin da muke ciki a yanzu. Ɗan gidan wani ya fara shaye-shaye, ka zo kana murna kana faɗa a majalisa, ɗan gidan wani ai duk shaye-shaye suke, 'ya'yansa ai duk shaye-shaye suke, kana faɗar wannan, kana jin daɗi a ranka saboda kai naka shiryayyu ne ba sa yi. To zuba ido ka gani ba abin shekara 5 nisan da shekara 10 kai ma sai an samu mai shaye-shayen a gidanka. Dalili saboda wannan murnar da ka yi ɗin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzhiru shamata tabi afika fa yu'afiyahu Allahu wa yabtalika, kada ka bayyana da dariyar keta ko murna ta keta saboda abin da ya samu dan uwanka na musiba, sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka. Kuma kaga wannan faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas matakar kai wa dan uwanka dariya ko murna saboda wata musiba da ya afka ci, kowace iri ce, to sai Allah ya bashi lafiya daga wannan musibar, ka kuma ya jarrabe ka, ko da shi bai fita ba kai ma sai ka shiga kun zama ɗaya kai da shi. Saboda ana nan 'ya'yan wancan suna shaye-shaye a cikin unguwa, ku dai 'ya'yanku ba sa yi, ba ku taimaka mishi wajen yadda zai tarbiyyantar da 'ya'yan ba, ana nan sai su fara koya wa 'ya'yanku, ko ba su koya wa 'ya'yanku kai tsaye cewa na zo ka yi ba, to 'ya'yanku za su fara gani tunda sun ga yadda su wancan suke yi, shi ma ɗanka sai ya fara yi, yana ganin kamar abin kirki ne, sai ya fara yi a hankali sai ya koya. Duk da haka a hankali yanzu gidan garuruwan musulmai a yanzu, musamman ma a nan arewacin Najeriya, in dai garin da mutum ya kai 100 to akwai mai shan kwaya. Zai wahala in dai da mutum ya kai 100, namiji ya kai 100 a garin, zai wahala a ce ba mai shan kwaya. Wani lokaci ma a unguwa ɗaya sai ka samu iyayen na shan kwaya, 'ya'yan suna shan kwaya, ƙananan ma suna shan kwaya. Za ka samu dattijo ɗan wajen shekara 60 ka tara dillalin wiwi ne ko kuma dillalin kwaya ne, za a zo wajen shi a sai kwaya. To kaga wannan lalacewar ai ta kai da tafi. Ka ga gaba ɗaya kenan an afka cikin bala'i, tunda dattijai na yi wanda su ne kamata su hana yara, to matasa su ma suna yi wanda su ne manyan gobe. Sannan ƙasa da matasan, wato ƙananan yara masu tasowa, sai ka samu yaro ɗan shekara 10 kaza yana yi. Bai kai shekara guda ba, akwai mata da taɓa kawowa ɗanta a nan ne jihar Jigawa, ta kawo shi ce malam a yi mashi addu'a. Yaron a lokacin ta kawo shi ta ci mai shekara 25, amma tun yana ɗan shekara 13 ya fara shaye-shaye. Tun yana ɗan shekara 13. Kuma ta ce sanadiya baban shi ba abin da baya sha, kuma a gaban yaran zai zo yana sha. Yaron ga shi a haka zubin hankali sosai, alamar mutum mai hankali, amma kuma shaye-shaye. Babu wani abu da yake iya yi wa kansa. kaga ire-iren wayannan abubuwan da sauran laifuka musamman kamar irin su zina din nan da sauransu za ka ga mutane ba su mai da shi komai ba in an ce ir gidan wani shi take cikin shi sai a zo a yi ta maganar ai kana kaza ai wani kaza kaza ana zagin uban ana ganin ai laifin shi ne ma da ishi take cikin shi to kuna nan ana nan inda ya tashi tunda ta riga ta lalace ba ku taimaka mar yadda za a yi abin ya zama ya tsaya iya nan ba a samu in aure ne a aurenta ana nan din tana nan a haka alana can sai ga kuma saboda munafurci musamman irin ta munafurci irin namu na al'ummar Hausawa idan wani mutumin kirkin ya zo yana nemanta kaga maimakon a yi fatan alheri tunda mutumin kirki ne in ya aure ta wata kirshi ya gyara ta ta daina duk abin da take yi din ya zama ta tuba a'a musamman wani zai iya biyan kuɗin mota in mutumin ma ba a garin yake ba a dafi can inda yake da ma a je a kinka samar a ce ai wannan yarinya da take nema yar iska ce ai tare da tana bin maza ai sau kaza ma ana zubar mata da ciki shikenan sai magana ta rushe ita zauna tana nan ta riga ta fara bin maza din misali ta riga ta fara bin maza din ta san daɗin abu to shikenan kuma kun wani yazo zai aure ta kun yi gulma magana ta watsi to tana nan din a tsakankanin ƴaƴanku tana yi din to ƴaƴanku kuma matasan wanda suka kai ƴan shekara 20-25 su za su dawo kuma suna yin zanar da ita tunda suna gani ana zuwa daga wata unguwar ana yi da ita to suma suna nan haka za su suna raƙowa suna yi da ita kafin wani lokaci tunda suma sun yi zina za a dawo a yi da ƙannansu mata ƴaƴanku dai matan kaga guda ɗaya ce ta lalace sai ƴaƴanku maza suka ci gaba da yi da ita sai ƙannansu su kuma tunda sun je manzana zunubi duk wanda ya yi zina shi ma sai an zo an yi zina da shi ma'ana duk wani namijin da ya je ya lalata ƴar gidan wani sai an zo an yi zina da ƴar shi ko ƙanwar shi ko ƙanwar uwar shi wata dai wacce take dangantaka da shi sai an zo an yi zina da ita to kaga kenan ta dalilin ƴa ƙwaya ɗaya da kuka ƙi ku haɗu a magance matsalarta zina ta kewaye unguwar gaba ɗaya to da irin haka wannan kawai misalai ne amma da irin wannan shine bala'in zina da shaye-shaye ya kewaye yanzu a cikin al'ummar musulmi yanzu kwanan nan naga wani abin mamaki giya ce da su masu sai da giya sun ga cewa nan jihohinmu na arewa yawanci ana shari'ar musulunci idan sun zo da ita a kwalabe ko a robobi ana ganewa ana karɓewa ƙungiyoyin hizba na jihohi suna karɓewa a lalata to yanzu suka sake sabuwar dabara a cikin ɗan wani abu ne haka mai kamar ledar fiye wata haka ɗan siriri sai a zubo giyar kuma a liƙe bakin abu to kaga wannan ba yadda za a kai kanka yanzu in kaga abu in nuna maka afi ba yadda za a kai tunanin cewa wannan abin giya ne amma haka yake da kasan robar makilin sai dai ya fi robar makilin ɗan faɗi kaɗan kuma shi an yi shi ne da roba kamar dai irin yogurt ɗin nan kamar irin ledar yogurt ɗin nan to kamar haka a cikin irin wa'innan abubuwan haka yake an mishi zane mai kyau da kaloli masu kyau ba yadda za a kai tunanin cewa giya ne kuma an yi shi da kuɗi ƙanƙani naira 50 naira 100 to kaga idan wancan giyar mai tsadar ƴaƴanku ba za su iya zuwa su je su saya ba saboda tsadarta idan wancan giyar mai tsadar idan yaro ya je sayanta ma za a gane shi ko kuma bayan ya sayo za a ganta a hannun shi a gane shi yanzu wannan bata wuce yaro ya sa ta arziki ba kuma sai zai wuce ta gaban ka ba za ka gane shi har kira da suke cewa to wai small money big charge a kuɗi ɗan kaɗan wai sai ta yi caji mai yawa sai yaro ya kwana biyu uku a bige in sha irin wannan kuma tana nan yanzu har cikin makarantu ba ma makarantun kwana ba makarantu na dai a cikin birane yanzu akwai ta wallahi wani malamin makaranta ya ce nan a cikin jihar Kaduna ne ya ce da suka yi caji sosai a cikin ɗalibansu yadda suka same ta kaya guda wani yaron a cikin littattafansa wani ya ɓoye ta a cikin jakarsa wani ya ɓoye a cikin wandansa da sauransu da suka caji su da suka same ta kaya guda kai lalacewar abin ya kai ga a yanzu akwai yaron da yake gaya min malamin da yake gaya min wani malami a makarantar su yana dukan yara haka to sai da ke wata yarinya ya mata bulala aka taje ya taje kare bulala sai bulala ta same ta anan a kafadar ta ashe akwai irin abin nan na family planning implant implant na family plan irin abin da ake dasawa ake sawa mata family plan da yaga jini yana zuba daga cikin ta sai duba ya duba su sai kawai sai ga shi implant ne a sai ke mamaki sai kira yarinyar gefe shi mata ke an miki aure ne tace a ita ba ta da aure sai aka yi ganta da wannan ita ce sa mata yanzu mai yarinya budurwa a yanzu lalace ta kai yarinya budurwa za ta iya zuwa ta je a sa mata abin family planning a cikinta saboda ta yi shashin ta ta more ba yadda za a yi ta dauce wallahi ita sai sanar da principal ɗan makaranta tunda mace ce principal ɗin sai ta sa a bibbi duk a caccaji yara ta sa malamai mata su bibbi kowace yarinya ta cire rigarta a gani ai ita wallahi da yawa suka tara yaran a makarantar gaba ɗaya sai suka sami yara kusan guda 20 ko fiye da haka masu irin wannan abu implant kaga yarinya tana gaban iyayenta tana yin masha a iyaye da suke so to kuma duk ba wani abu ne kai mu ga wannan ba illa rashin haduwa domin magance matsala idan matsala ta samu wani abu ya samu ƴaƴan wani suka fara lalacewa to kowa gani yake yi kawai matsalar ta iya wannan mutumin kowa kawai iya ƴaƴan shi sune ƴaƴa a unguwa ƴaƴan sauran mutane ba ƴaƴa bane kuma ta yadda zaka gane wannan shine yanzu ai kaga muna dab da karamar sallah muna dab da sallah yanzu haka bai fita TV ba tsakanin mu da sallah yanzu zai wahala yanzu ka sami waɗanda a unguwar su akwai maraya za a iya hada kuɗi kai wani kawo 1000 ko wani kawo 500 ni in kawo 500 wance ya kawo 500 a haɗu a yi wa marayun gidan wane ɗinki ba na zaton ana yin wannan a hukumar musulmi a yanzu dai hannun biki ba a yi to kuma yanzu wannan ta dalilin faranta ran iya wannan marayan kwaya ɗaya sai Allah ya ɗaure ya ɗauke wa garin gaba ɗaya bala'i iya wannan shekarar sai Allah ya ɗauke wata mummunar jinya ko wani mummunan bala'i da zai zo ko ƴan fashi ko ƴan bindiga ko wani abin da ya mummunan abu sai Allah ya ɗauke wa garin gaba ɗaya ta wannan dalilin amma an ƙi ba a yi wanda irin wa'annan ɗin da muke ganin kamar ba komai bane musamman ma marayu barin su a wulakance yana daga dalilin da zai sa Allah ya bar mu mu wulakanta kuma yanzu mutane a yanzu ba wai maganar yi wa marayu hidima ake ba maganar ma shine abin da aka bar wa marayu tunda kayan gado ne mai araha kowa so yake a daga ya saya saboda ya fi araha kaga wannan rashin cikakken imani ne kai mu ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadil musii wa la ta'dirunnahu 'ala al haqqi aqran aw la yadribanna Allahu qulubakum qulubi ba'dikum 'ala ba'din aw la yal'anakum kama la'anahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da rantsuwa ya kuma cika magana ta shi da rantsuwar sun kai wajen guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi wanda raina yake karkashin ikon sa kaga rantsuwa ta farko ke ya ce la ta'muruna bil ma'ruf lalle ne wallahi ku tashi ku riƙa yin umarni da aikin alheri wa la tanhauna 'anil munkari kuma lalle ne wallahi ku riƙa hani daga miyagun abubuwan da ake aikatawa a cikin al'umma wala ta'khudanna ala yadil musii kuma lalle ne wallahi ku riko da hannun mai munanawa ko mutum da yake aikata abin da ba daidai ba to ku rike hannunsa ku hana shi aikatawa ko kuma ku rike hannun shi ku dora shi akan gaskiya wala ta'durunahu ala alhaqi aqran kuma lalle ne ku kinasta shi akan gaskiya ku tabbatar da shi akan gaskiya matakan tabbatarwa awala yadribanna Allahu quluba ba'dikum ala ba'd ko kuma wallahi Allah ya buga zukatan junan ku akan juna zukatan sashin ku akan zukatan sashi awala yal'anakum kama la'anahum ko kuma wallahi Allah ya tsine muku kamar yadda ya tsine muku su banu Isra'ila shine kaga halin da muke ciki a yanzu muna kallo yanzu dan wani yana yin abin da ba daidai ba amma saboda ba dan ka bane ba kanin ka bane ba za ka matsa ka tabbatar cewa ya daina wannan abin ba saboda mutane kan cewa kana karamba ne kuma kuma mutane a yanzu akwai mutanen da suke da wani irin hali wani idan kaga dan shi yana yin abin da ba daidai ba sai ka hana shi shikenan ka zama abokin gaban shi ka zama abokin gaban shi shikenan saboda wai baka san yayin shi kaga duk wannan kaga ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daya hadisi yake cewa wallu zina fi biyadihi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ina rantsuwa da ubangiji da numfashi yake da kushin ikonsa ko dai ku yi umarni da aikin alkhairi kun ku hana daga mummunan aiki awla wishi kanallahu an yab'atha 'alaykum iqaban min indi ko kuma ubangiji yana dabda ya kasa muku da wata azaba daga gare shi saboda dalilin kin yin umarni da aikin alkhairi da kuma kin yin hani daga mummunan aiki da ya kamata lallai mu yi kokari mu gyara waɗannan abubuwa a cikin al'umma ana Aisha radiyallahu anha tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa murru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar ku riƙa yin umarni da aikin alkhairi kuma ku riƙa hani daga mummunan aiki abra an tad'u marayu su jabu da ku tun kafin ya zamto abin ya yi yawa yadda har za ku yi addu'a ubangiji ba zai amsa muku ba domin idan abin ya yi yawa ana ta aikata abin da ba daidai ba ku hana ana ta yin abin da ya kamata a yi kuma kun yi ku yi umarni a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji zai aika muku da mummunar azaba daga gare shi sannan kuma ko kun roƙe shi ya yayi ba zai yayi dan ga solution da matin tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana man ra'a minkum munkaran wa yughayyiru bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dharaka al-amr iman hadisin da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ga mummunan aiki ana yi to lalle ne ya canza shi da hannunsa wannan an ce nasara kuna ne canza abu da hannu su suke da mulki da iko a hannunsu wa illa min sadi in mutum bai iya ba bil lisani ga mutum ya hana abun da harshensa wannan na malamai ne wa illa min sadi in kuma mutum bai iya ba bil qalbi to bi ya mutum ya ka abun a zuciyar shi wannan na sauran jama'a ne malamai suka ce wa zalika al-amr imani din nan wasu zai da kan kamar shi wannan wanda yake din abin da iya zuciya shine mafi rauni imani a'a wayan can biyu shine mafi rauni imani to da ka iya samun mutum yana hana abun amma kuma shi yana hana abun amma shi yana yi shugaba an ce ana ta ci abokuwa ya tura yan sanda ya kama yan cacan amma ba shi kuma yana yi in ya fita kasar waje zai je kuma musamman ya je yan cacan ko kuma in je wata jahar inda ba a san shi ba zai je yan cacan ko kuma malami zai tashi yana wa'azi a daina kaza a daina kaza a daina kaza amma kuma shi yana yi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan din shine farawnin imani amma wanda zai kyabu a zuciyar shi yana dan nin kin abu to ai ya ho in can biyu to ala ayi halin da in kuwa mu yi kokari su sai mu hada kai wajen yin umarni da aikin kai da kuma hani daga mummunan aiki kuma ina ganin insha Allah Allah ya kai mu dadi za mu kokari a yi wani kwamiti na kula da sha'anin marayu ko ba yawa ya zama kullum in aka zo ya zama akwai wani asusu za a aji mai naira 5 mai naira 10 a duk nan da aka zauna zaman karatun tafsiri ya zama za a dan jijjifa abin da ya sauka idan Allah ya kai mu ranar da za a rufe tafsiri to in so kuma sai a kawo mana list na sunayen marayu da ake da su in so abin da Allah ya sa aka kama shi wannan asusun sai kuma mu yi kokari kuma mu ga mu kuma me za mu dan kara akai sai mu bibbi wayannan marayun ko babu yawa abin da aka samu din sai a dan tsinka musu ko babu yawa a ce gashi nan wannan daga kwamitin tafsiri ne na babban masallaci ina ganin insha Allah in muka yi wannan to Allah zai jika mu da yawa yawan damuwoyin mu Allah zai dauke mu insha Allah Allah ya kai Allah da za a kafa wannan kwamitin daga tafsirin baɗin Allah da kwamitin zai fara aiki insha Allah insha Allah albarkacin wannan din ubangiji zai kula da mu insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilu li timin fil jannati ka hatimi da ni da mai kula da lamarin maraya a aljanna kamar haka miki ya nuna yatsin sa kamar haka miki a aljanna fa kai a lahirar a ce ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ganin yadda ai ka more ka samu ma ka shiga aljannar ma a ce kai ga ka aljanna ai ka more ko ma a ina kake ai ka more indai a cikin aljannar da yake wani yace ko ta taga ni a jefa shi indai ka shiga cikin aljannar ai ka more to naga kuma a ce ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce ga kula da lamarin baraya ka samu wannan to amma yanzu babu abin da aka bulakantarwa irin wannan in Allah ya yarda kafin mu rufe tafsirin bana za a kafa committee da shugaban committee da kuma wadanda za su kula da wannan sannan kuma za a yi za a nemi ainihin asusun shi ma kuma a abin nan shi tun a banan nan na da kai mu bada kawai sai dai a dora insha Allah Allah ya taimake mu na
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتبعوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
Allah subhanahu wa ta'ala sai yake fadar sai dawo kan ainihin munafikai wadanda can Allah ya ce musu Allah ya gargaɗe mu'mini cewa ya ayyuhallazina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'dhum awliya ba'dhum man tawallahu minkum fa innahu minhum inna la ilaha illa huwa az-zalim fatara alladhina fi qulubihim maradun yusarruna fihim yaquluna sha'atu sibra da'ira فعسى الله ان ياتي بفتي امر من اني ويسر على ما سبق في امس النادي وانا لك نونا سويا ga wadanda suka kafirta wato munafiki kenan to anan ma sai Allah ya dawo kansu Allah ya ce tare ka tsira min mai tawallon da zina kafiru za ka ga da yawa daga cikin su ya rasulullahi suna nuna soyayya wato suna muwalati ga wadanda suka kafirta wannan sune munafikai halin su Allah ya ce labi kama kanu labi kama qaddamat lahum amsu tir da abin da zukatan su ga gabatar musu na soyayya da kafirai din da kuma kin yin soyayya da mu'mini wanda wannan ya jefa su cikin munafurci kwaras kuma ya cika zukatan su da munafurci kuma wannan ya janyo musu azabar Allah tun daga nan duniya har ranar tashin su a ranar alkiyama Allah ya ce an safi Allahu arim cewa ubangiji yayi fushi da su kuma zai musu azaba kashin Allah shine azabarsa kuma Allah ya ce wa fil azabi hum khalidun su madawwamani a cikin azaba wato a ran alkiyamati ibn abi hatimi ya ruwaito wani hadisi ta hanyar a amashi shi kuma da isnadinsa yace ya masharal muslimin ya ku jama'a tare muslimi iyyakum wazina lalle ina tsoratar da ku daga yin zina wa inna fi sittu fisalin lalle a cikin zina akwai wasu halaye guda shida salasun fi dunya wa salasun fi akhira guda uku za su samu mutum a nan duniya guda uku kuma za su samu shi a lahira fa amma nan fi dunya fa innahu yuzhibul baha to abubuwan da za su samu mutum guda uku a nan duniya shine zina tana tafiyar da kwarjinan mutum wa yurisul faqara sannan tana gadar da talauci sai da za gane cewa zina tana tafiyar da kwarjinan mutum duk girman mutum ko wane ne shi indi ya bayyana karar cewa shi mazinaci ne iyalinsa ma sai kaga sun daina jin kwarjinin sa ƴaƴansa sun san cewa uban su manyan mata ne sai sun daina ganin mutunci shi da kwarjinin shi wa yursul faqara zuna tana gada da talauci a nan duniya kenan wa yanqusul umra sannan zuna tana tauyi a wani ran mutum zaka ga shi yanzu wata cuta ta fito da kiranta AIDS ko kanjamau cutar da ke karya garkuwar jiki daga da yawa yanzu dai mutum zai da zuci yin zina to ba wai sai da ya kwaso wannan cutar yana mata shi dan shekara 30 ko 40 sai ga nan da nan ya zai ci kabari wa amma latifin akhira amma sauran halaye guda uku ko abubuwa guda uku ba za su samu mutum a lahira wa inna hu yujibu tuqdar rabb cewa zina tana wajabta wa mutum samun fushin ubangiji wa su'ur hisab da kuma mummunan hisabi a lahira wal khulud fil nar kuma dawama a cikin wuta sannan sai karanta wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace nabi sama qaddamat lahum anfusuhum an sallallahu alaihi wa fil azali mukhalid annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da wannan aya wa la ayi halin dai wajibi ne mutum ya kula da irin wannan abubuwa Allah yace wa law kanu yu'minuna billahi wan nabi ina ma da sun kasance sun ba da gaskiya da Allah da kuma wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam amma unzila ilayhi da kuma abin da ake saukar mishi daga ubangijin shi mattakazuhum awliya aida sun imani da Allah da manzon Allah da abin da ake saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su riki waɗannan kafiran a matsayin masoya ba wato da shi sun imani imani na gaskiya wato imani da Allah da manzonninsa da kuma abin da Allah yake saukarwa to dalilan da ba su riki wannan manyan manyan taimaka ba na nuna soyayya ga waɗanda suke kafirai a baɗin kuma lallai da ba su yi mu'ada ce wato biyayya da mu'minai ba Allah ya ce walakin na fasina minhum fasiqun sai dai idan lamarin yake da yawa daga cikin su sai riga sun zama fasiqai wato sun fice daga cikin da'ar ubangiji
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
Allah subhanahu wa ta'ala Naam Allah subhanahu wa ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rajulun ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda Ya Rasulullahi wallahi lallai zaka sami ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu wadanda suka fi dukkan mutane tsananin adawa ga wadanda suka yi imani sune yahudawa kun fi kowa kiyayya kiyayya da mu'mini والذين اشركوا لكم وانن suka yi shirka wato sune mushrikan quraishawa da sauran dai mushrikai sun fi kowa da sunan yahuda sun fi kowa nuna kiyayya ga mu'mini warasulun aqrabum wa alladhina amanu alyahudi amanu alladhina qalu inna nasara yace sannan kuma zaka samu wadanda suka bi kusancin soyayya zuwa ga wadanda suka ba da gaskiya da Allah da manzonsa sune alladhina qalu inna nasara sune wadanda suka ce mu mu ne nasara wato kristoci kenan zalika bi anna min istisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiru wannan kuwa ya faru ne saboda a cikin su akwai istisina wato akwai malamai masu ilimi wa ruhbanan sannan kuma da rahabaniyawa zuhadu kenan masu gudun duniya wa annahum la yastakbiru kuma cewa su ba su yin girman kai wajen karɓar karɓar gaskiya wa idan sami ma unzila ila ar-rasul idan suka ji abin da aka saukar zuwa ga wannan manzo mai daraja tara ayunahum tafidu min ad-dam zahaga idanuwansu suna kwararowa daga hawaye tara ayunahum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haq zaga da yawa idanuwansu suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haq saboda abin da suka riga suka sani na gaskiya yaquluna rabbana amanna faktubna ma ash-shahid suna cewa ya ubangijinmu amanna mu mun ba da gaskiya mun ba da gaskiya da kai kuma mun ba da gaskiya da wannan annabi da ka aiko faktubna ma ash-shahidin ya ubangiji ka rubuta mu ma daga cikin masu shaidawa da wannan al'amari na gaskiya da ka aiko wato wadanda suka tabbatar da gaskiyar Allah da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani to wannan ayoyin sun sauka ne ta dalilin mutanen Habasha kamar yadda da yawa daga cikin malaman tarihi ko malaman tafsiri suka faɗa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace wannan aya ta sauka ne cikin Najashi da kuma mutanen shi waɗanda yayin da aka karanta musu alqur'ani wato Ja'far Tayyar wan sirna Ali radiyallahu anhu ya karanta musu alqur'ani a Habasha sai suka kuka har sai da gemanyar su gaba ɗaya jike da hawaye to amma yadda dai lamarin yake Imam Sawi yake cewa isisina dinnan an ce jam'i ne na isis wato ana nufin malamai kenan ruban kuma ana nufin jam'i ne na rahib shine az-zahid wato mai gudun duniya kenan yace wannan ayata sauka ne a cikin maganar Najashi wanda ainihin sunan shi Ashamatu shi din sarkin daular Habasha ne. Kuma abin da ya faru shi ne a shekara ta 50 bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da cutarwar kafirai ta tsananta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da magoya bayan shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini cewa ku tafi zuwa ƙasar Habasha, a can akwai wani sarki salihi wanda ba a zalantar kowa a wajen shi. Da haka sai suka fita cikin dare a lokacin nan, suka fita cikin dare mutum 11 mazaje da kuma mataye guda 4. Suka fita a cikinsu akwai sayyidina Usmanu bin Affan radiyallahu anhu da kuma matar shi sayyida Ruqayya ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka fita zuwa bakin Bahar Maliya, to anan suka sami jirgin ruwa suka hau, suka bada rabin dinari aka ɗauke su zuwa ƙasar Habasha. Wannan ya faru ne a cikin watan Rajab. To daga nan kuma sai jama'ar musulmi suka ci gaba bin su a baya har sai da adadin su ya kai mutum 82 mazaje banda mataye da kuma ƙananan yara. To yayin da abin da ya faru a ranar Badr, wato aka kashe mutum 70 daga cikin manya-manyan Qurayshawa kafirai, sannan kuma aka kama musu mutum 70, to sai abin kunyar ya musu yawa. Sai kafiran Qurayshawa suka yi mutum a tsakankanin suka ce, hanyar da zamu bi mu rama wannan abin da suka yi mana a Badr shine mu tafi ƙasar Habasha, mu je da cin hanci a kaiwa shi sarkin ƙasar wato Najashi, mu dabi da niyyar cewa ya ba mu ƴan uwanmu mu dawo da su. Sai ce mu aika mutum 2 daga cikin ma'abota hankali da tunani daga cikin mu, la'alla idan mun ba shi wannan cin hanci da shi da fadawan shi ya ba mu waɗannan mutane mu dawo da su. Idan mun zo da su wajen su 80 ɗin nan gaba ɗaya sai mu haɗu mu kashe su, kaga mun rama abin da aka yi mana kenan a Badar. A lokacin nan sai kafirin Qurayshawa suka aiki sayyidina Amr ibn al-As, sannan bai musulunta ba, da shi da wani sayyidina Abdullahi ibn Rabi'a aka aike su suka je wajen shi. Dama sai da suka tambaya wannan abu ne ya fi daraja ga mutanen Habasha, aka ce masu fatar dabbobi wacce aka buge ta aka rina, sai suka nemi fatu masu kyau aka gyara su aka rina su da launi mai kyau, suka je suka bubbi fadawan nan nashi wajen guda 40 duk aka bubbi aka kai musu cin hanci, aka gaya musu kuma ga abin da aka zo yi, da aka su bada goyon baya. To yayin da suka shiga suka ce, ya kai wannan sarki mai daraja, haƙiƙa akwai wani mutum da ya fito a cikinmu wanda ya wawantar da tunaninmu, sannan kuma yake zagin gumakanmu, kuma yake rai cewa shi annabi ne. To ya turo zuwa gare ka wasu mutane daga cikin sahabban shi domin su zo su ɓata maka jama'ar ƙasarka, don haka mu kuma muka biyo sawunsu, muna so ka ba mu su ga labarinsu nan, dama mun gaya maka. Mutanenmu sun ce suna tambayar ka, suna roƙonka arziki ka ba mu waɗannan mutane tunda ƴan uwanmu ne, mu koma da su gida. Najashi sai ya ce, a'a ba zan ba ku su ba har sai na tambaye su na ji shin abin da kuka faɗa ɗin nan haka ne. Sai ce aje a kira musulman nan da suka zo daga Makka. Sai aka je aka kira su sayyidina Usmanu da kuma su Ja'far Dayyar, da suka zo gaba ɗaya suna zuwa ƙofar Najashi ɗin. Sai suka ce, yasa'adunuka awliya'ullah, masoya Allah ne suke neman izinin shigowa gare ka. Sai ce, ku musu izini su shigo, marhaban bi awliya'illah, maraba da waliyan Allah, masoya Allah. To yayin da su Ja'far Dayyar radiyallahu anhu suka shigo, sai suka yi mishi sallama, assalamu alaikum. Sai su waɗannan mushrikan Qurayshawa ya suka ce, ya kai wannan sarki mai daraja, ka ji ko ka gaskiyar abin da muke gaya maka ko? Basu durƙusa sun yi maka sujada kamar yadda ake yi maka in za a gaishe ka ba, sun gaishe ka a tsaye. Sai shi wannan sarkin ya ce, ya ku waɗannan baƙi, me ya hana ku yi min gaisuwa irin yadda sauran mutane suke yi mu? Ya suka ce, ai mu mun yi maka gaisuwa ne da irin gaisuwar 'yan aljanna, kuma gaisuwar mala'iku, mun ce maka assalamu alaikum. Sai ya ce, to ba wannan ba, yanzu ku gaya min menene wannan annabin naku yake faɗa game da annabi Isa da mahaifiyar shi, tunda mu kiristoci ne muna da alaƙa da annabi Isa da mahaifiyar shi. Sai sayyidina Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu, shi ne Ja'far Dayyar, ya ce, annabinmu ya gaya mana cewa annabi Isa alayhi salam bawan Allah ne kuma manzansa ne kuma kalma ce ta Allah da ya jefa ta zuwa ga baiwar shi Maryamu ɗan Imrana al-Azra wacce take budurwa bar taɓa san ɗan namiji ba kuma yana gaya mana cewa Maryamu budurwa ce bar taɓa san ɗan namiji ba Najashi sai sun ku ya ɗauki ɗan wani inki haka hannun shi ya riƙe ya ce wallahi annabinku bai ƙara daidai da wannan ba a cikin lamarin annabi Isa wannan abin da ya faɗa ɗin nan haka shi ma annabi Isa ya faɗa a kan kansa mashirkan ƙurisha da suka ji wannan sai suka murtuke fuska sai baƙin ciki ya turnike su sai Najashi sake tambayar su shin kun haddace wani abu daga irin abin da wannan annabin naku yake faɗa ya zace ƙwarai ku mun haddace sai ce ku karanto mun sai na Ja'far ibn Abi Talib sai karanto mun shi suratul Maryam farkon suratul Maryam maganar haihuwar annabi Isa ɗin nan alayhi salam to a gunne manya-manyan malaman da ke fada da manya-manyan jama'ar da ke wajen jin wannan tilawar ta alqur'ani ana yi wani yana fassara masa kunji-kunji abin da Allah ya ce kunji-kunji kawai sai saboda tsoron Allah sai kuka shi kansa Najashi tun yana kan kujerarsa ta mulki sai sauko ƙasa ya zauna da hular sarauta a kan shi sai ya cire hular ya ajiye sai kuka suke ta yi sai Najashi ya ce sai na Ja'far da shi da abokansa ya ce ku tafi ku je ku zauna a ƙasata je ku zauna kuna amintattu babu wani abin da zai same ku babu wani wanda zai zalunce ku anan shikenan ya umarci fadawan sai ce su kuma wayannan ku mayar musu da kayan su da cin hanci yace ni adalci ne ya kawo ni kan wannan sarauta don haka ba zan bari a zalunci wani a ƙasata ba ya kore su sannan a wata ruwayar kuma an ce Amr ibn al-As radiyallahu anhu ya musulunta ne a hannun Najashi din to shine ake cewa ake yin ilgazi ake cewa sahabin da ya musulunta a hannun tabi saboda shi Najashi gashi ba shi ba sahabi bane tunda bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai haɗu da shi amma kuma ya haɗu tunda ya haɗu da sahabbai kaga ya zama tabi'i kenan to sai na Amr radiyallahu anhu shi ma da ya haɗu da shi to abin da ya faru bayan wannan shine jama'ar musulmi suka ci gaba da zama a ƙasar Najashi cikin alkhairi yana kyautata musu kuma jama'ar ƙasar ma suna kyautata musu ita ko 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Ruqayyah ba dama ta fito sai kallo ta kallon da saboda kyawun da Ubangiji ya yi mata har in aka san za ta bi ta wata hanya har laɓewa ake yi a ta kallonta saboda a lokacin na wannan zamanin cewa ake ba taɓa ganin ango da amarya kyawawa irin sayyidina Usmanu da ita sayyida Ruqayyah ba sayyidina Usmanu ga kyau ga kwarjini ban sana kuma ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka har fakiwa ake haka a gefen hanya domin a kalle ta to daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira a shekara ta 6 bayan hijira kenan sai ya rubuta wasiƙa zuwa Najashi ta hannun wani sahabi mai suna Amr ibn Umayyah ad-Damari cewa yana so zai auri Ummu Habiba ita Ummu Habiba ƴar sayyidina Abu Sufyan a lokacin nan tana daga cikin musulmai da suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha to a can din sai mijinta ya koma addinin Nasara wato addinin Kirista ana ce mashi Ubaydullah ibn Jahsh to a can kuma sai ya mutu akan addinin Nasara ita kuma tana nan a haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a gaya mata zai aure ta a gaya wa Najashi din to yayin da shi Najashi ya ji wannan sai ya yi murna shi ma sai ya tura wata baiwar shi mai suna Abrahatu zuwa wajen sayyida Ummu Habiba cewa a gaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa zai aure ta kafin haka dama shi Najashi ya riga ya rubuta wasiƙa a kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle na ji na samu labari dama a cikin Injila cewa akwai wani annabi da Allah zai aiko akwai annabi kwaya ɗaya da ya rage wanda shi ne mabicin annabawa amma ban yi zaton cewa a nan a garinku Makka Allah zai yi shi ba amma dai na ba da gaskiya da kai kuma na yarda da manzancinka yace kuma idan ka yarda ma ka bani umarni zan iya barin mulkin nan na wancan wajenka aka yi gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko da neman auren ummu habibu kenan to a lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura najashi sai ya tura a gaya wa ummu habiba da wannan baiwar ta ji ta gaya mata a lokacin nan ummu habiba saboda murna sai ta kwabe duk kayan adon da ke jikinta ta ba wa wannan baiwa ta ce ga tukuici sannan sai ta yi izini ga wani dan uwanta mai suna sirna Khalid bin Sa'id radiyallahu anhu cewa ya zama walinta ya aurar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a wata fadar an ce Najashi din ne ya karba mishi auren a wata fadar kuma an ce sirna Ja'far bin Abi Talib shi ya karba mishi auren tunda dan uwan shi ne dama kanin shi ne dan babbansa amma shi Najashi sai ya bada sadakin dinare 400 daidai yake da kamar naira miliyan 40 ta yanzu tunda dinare 1000 ne yake yin diya diyan nan kuma naira miliyan 100 ne da wani abu to akalla yanzu dinare 400 kamar wajen naira miliyan 40 ne da wani abu haka Najashi ya bayar a matsayin sadakin ummu habiba sannan kuma ya tura a kai mata wannan sadakin a hannunta ita ummu habiba ya tura wannan baiwar tashi Abraha yayin da baiwar ta kai mata dinare 400 na sadakinta sai ta kawo dinare 5 ta bata sai take karba ta ce ai sarki ya umarce ni cewa kadan karbi komai daga gare ki ki sani cewa ni ce mai kula da dinaran wannan sarki namu da kuma tufafin shi da yake sawa kuma ni ma na ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi imani da shi kuma ni tukuici na shi ne in kin je tunda ya riga ya aure ki na san zaki koma wajen shi to in kin je wajen shi ki gaya mishi cewa ina gaishe shi yake na ummu habibi tace kware na yadda zan gaya mishi to bayan kuwa sannan kuma shi wannan sarki ya umarci matansa cewa su zo su yi wa ummu habiba gara suka zo suka fito da duk wani turare da duk wani kayan kanshi da ke wajen su sai suka tara mata suka bata duk wani kaya na sarauta da suka tara mata sannan aka aiko da ita zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Khaybara to a can ne aka yi mishi alƙawari cewa ummu habiba ta zo ga kuma an ci nasarar bude Khaybara an ci nasara a garin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya dawo gida yake cewa to yanzu na rasa da wanne ne zan fi murna da dawowar ku ne Ja'faru ko kuma da bude Khaybara da aka yi ummu habiba ta ce sai muka fita zuwa garin Madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana Khaybara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo dama na zauna a garin Madina ina jiran dawo yayin da ya dawo na shigo gare shi to ya kasance yana tambaya ta game da Najashi sai na gaya mashi Najashi ya aiko ni da gaisuwa sannan kuma ga gaisuwa daga wannan bai wata shi mai suna Abraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne mai mata da gaisuwa shine ubangiji ya saukar da ayan nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mu Habiba Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min mawadda alhamdulillahi za mu tsaye da wannan darasi namu na yau a haka saboda ƙurewar lokaci insha Allah gobe za mu dora daga nan din zuwa abin da ya sauka da fatan Allah ya fahimtar da mu abin da muka karanta Allah kuma ba mu ikon amfani da abin da muka fahimta abin da muka fara dai Allah ba mu ladan sa mu kusuri Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik